Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece na ranar Litinin 22 ga watan Afrilu na shekara 2019. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda da ni Amina Bahari Auna. To kamar kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun ji tattaunawar da shirin yayi da maza akan abubuwan da suka fi fatan gani kafin aure da kuma abubuwan da suka tarar bayan auren. A yau ko me mata ke cewa?
Sai ku yarda cewa naira biyu zamu share nashi tsakanin iyayena da iyayenki, naira uku ya zama school fees na yara, naira daya ya zama partner house rent, naira daya ya zama haka, so sauran rabuwan naira uku ne mu ija a banki.
Masu sauraro, ku mana aikin gafara, ba wannan ne gutsaran abin da muka so mu kawo muku ba. To muna tafi da ƙarin bayani, bayan haka za ku ji tattaunawar da malaman addini suka yi akan wannan batu. To ko menene babban kalubale da ma'aurata suka fi cin karo da shi bayan an yi aure? To kafin ku ji duk waɗannan, za ku ji wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata. Sai ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na abota, wato Facebook, a satin da ya gabata, inda muka ce menene kuka fuskanta da ya fi cin ku tuwa a ƙwarya bayan an yi aure, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa ta farko ta fito ne daga Bilkisu Musa, ta ce rashin gaskiya da kuma rashin ɗaukar nauyin iyali.
To sai kuma amsa na gaba daga wani wata Bilkisun, amma ita Aliyu Umar, inda ta ce yin girki kullum yana ci min tuwo a ƙwarya.
Sai kuma Aisha Haruna Barde ta ce Amina Aisha dai bata gaya mana dalilin da ya sa ta fito ba.
To sai kuma Iman's Cuisine, inda ta ce abin da ya fi ci min tuwo a ƙwarya shine rashin gaskiya, duk rabi da kwatar abin da mutum zai faɗa maka ƙarya ne.
Ita kuma Jamilar Ado Salati Goma ga Annabar Jau ta ce ni dai tunda na yi aure ban taɓa fuskantar wata matsala ba sai da aka yi mani kishiya, don haka gaskiyar magana kishiya ce kadai ke ci min tuwo a ƙwarya, dan dai zama da ita ya zama dole ne, ba yadda zan yi, shi yasa.
To sai kuma Ummi Ali Kurawa, ita kuma ta ce haihuwa.
Muhammad Mustafa Madina Daura ya ce yau da gobe rashin yi wa juna uzuri sakamakon faruwar wani abu na rashin daɗi, wannan yana jaza matsala sosai bayan yin aure.
To daga nan kuma sai amsar Idris Gari Bambam, inda ya ce da zaran ta fara haihuwa sai ya kawo matsala.
Shi kuma Muhammad Ibrahim Ahmed ya ce rashin tarbiyya ita ce babban matsalar zamantakewa.
To sai kuma amsar Anas Muhammad Baban Bilal, inda ya ce raina mahaifan miji tare da ƴan uwansa, yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai kuma amsa ta ƙarshe da ta fito daga Relwan Ibrahim London Woba ya ce gaskiya muna iya cewa kowane magidanci ba za a rasa abin da ke ci masa tuwa a ƙwarya ba, domin wasu mata gabana a aure su suna da tarbiyya da riƙon addini, tsafta da kuma iya hira, amma bayan aure kuma sai an hada da addu'a.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
To madalla, Yawancin ma'aurata sukan bayyana mamakin su akan halaye ko ɗabi'un da suke tararwa bayan aure. A satin da ya gabata mun ji wani zauren tattaunawa na maza. Yau kuma zamu ji abin da mata ke cewa a zauren a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar.
Ni suna da Rukayya Abubakar.
Yaya kike kallon aure? Kiki shi auren kuma bayan kin yi yaya kasance? Akwai wani abu da yake ciki tuwa a ƙwarya?
To alhamdulillah. Sai rayuwar aure dama mace idan ta yi aure, idan ma za ta yi aure dole ta san akwai wasu abubuwan da za ta fuskanta ko masu dadi ko marar dadi. To idan ta samu ranta duk abin da ta isko za ta iya hakuri to abin zai zo mata da sauki. Saboda zai yi kila ma kin dauki rayuwar aure idan kika shiga dan mijinki ni wallahi soyayya zamu kuma soyayyan ma aka fara daga farko waje amma idan kika shigo cikin sai ki iske abun kuma sabanin haka nan to mai yawancin matan yanzu abun da yake kawo musu matsala ke mun yi soyayya da kai waje irin soyayyen nan ta can ciki ciki eh yau eh sai an yi ma inaje ne aure ko me mata ma na aura haka nake tsammanin rayuwa za ta kasance aini soyayya za ta kai ni ba wai a'a inaje na san rayuwa aure za ta kai ni bari in zauna in fuskanci me rayuwa aure wani irin zama ya kamata in ba yana da abokiyar zama in san wani irin zama ya kamata in yi da isa a'a ko kuma ke kina tsammanin inda soyayya zai kai ki ko kuma in kika je ki kokari ki fidda wannan da a cikin gida ke a dole ke ki ci gaba da soyayya
to ke akwai abin da ke ci miki tuwo a ƙwarya
ni da alhamdulillah tunda na fara soyayya tunda na fara tawa soyayya idan na tsammaye da na fara ta gaskiya haka ne isko ta cikin gida
to me da me kika yi da ya kai ga cimma wannan nasara dan ba karamar nasara bace wannan
eh to ni mai gida na tun lokacin da ina nema na gaskiya na da hakuri ni kuma ina da zafi ina da hakuri sosai saboda kuma ba da fushi kawai dai idan aka yi mishi abu lokacin da aka yi mishi abu din ma idan zai iya magana lokacin zai yi magana dan kuma yayi magana shikenan ya wuce to haka ma da muka yi aure zai yi min laifi ko kuma ni zan mishi laifi amma ni zan dauki abin da zafi to lokacin da yake cikin gida muna irin sai in dauki fushi da shi to in ya fita abin da zan tsammani ya dawo zamu ci gaba a'a lokacin da zai dawo wallahi da fara'a zai dawo cikin gida zai min ma kawai ya mamanta da wancan abu to gaskiya shi bai da duk to kuma daga baya da na gane halin shi kuma yana da tsokana sai na gane halin shi kawai sai na bi shi sai ke kin ga kin yi sa'a
mata da dama ba sa samun haka musamman ma a zamanin yanzu tana kokawa da abubuwa da dama da maza suke musu ba daidai ba su kuma mazan su ma suna kokawa cewa mata su ma da nasu daya akwai kishi ba ta son ta ji an ce za a kawo wata baya da kishi kuma sai kaga waɗansu ba su da biyayya ba sa bin mazajen su sau da kafa sai su ce za su je anguwa gida ɗaya sai su je gida goma to wani lokacin ma ba za ta fita ba za ta gaya wa mijin abinda miji ya hana ta shi take sani yaya kike kallon wannan kina gani
wa'annan dama ba rayuwar aure suka je gidansa ba gidan mazajen su ba saboda bai yiwuwa ka sa ma ranka cewa kai kowane lokaci kai zaka ci nasara ga abu dole ka sa ma ranka zaka iya samu kuma zaka iya rasawa to idan ka samu rayuwarka haka nan abin zai zo maka da sauki cikin jin daɗi
to su mazan fa ai su ma ai da nasu idan mata da nasu su ba mazan da nasu kaman da bai da mazan suke wa mata kuma me yasa suke yin haka
mazan yanzu dai babban matsalar su abu na farko ba su san diya talaka to zaka ji sarai ya ce maka saboda shi na son a kai mishi gara a gado na miliyan kaza a yana tsammanin ma gidan mijin ma za su bashi gida ko mota irin auren jari kenan
ita
amaryan auren jari kenan to mafi akasarin yanzu mazan yanzu aka haka suka dogara to kika yin haka sai haka ne kuma ai
kaman dai rayuwar ƙarya abin
rayuwar ƙarya rayuwar ƙarya kawai haka suka sauyi in aka aure mace idan kana kai kana soyayya da tiyar gidan masu kuɗi masu akwai aka zo aka yi aure dama ka samu ranka ila ma ai maka alƙawari a ce idan ka aure ta ai za ku je haji za a baka gida a'a za a baka jari to sai aka zo aka yi aure da aka yi aure shiru kai wata ɗaya shiru wata biyu shiru na uku shikenan sai a fara samun matsala daga haka nan za ki ga rawa ta canza saboda haka su ma mazan suna da nasu kwaɗayi
Aisha to Abubakar.
Hajji Aisha, yaya rayuwar aure ta kasance miki? Wace irin buri kike da shi kanki aure kuma yaya abin ya kasance? Akwai abin da ke ci miki tuwo a ƙwarya?
Wallahi ban ma tsammace ta haka yadda ni iske da tsakani da Allah.
Kin san
dan da farko ni dai gaskiya na waza mantakewa farko ka haye aure akwai ta da matsala gaskiya tsakani da Allah. Ina tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Ba wai ina yin shi da gaskiya.
A waje ke su ke? Da aka dawo
ya za a yi in bari waje arena ni cikin gida arena.
To amma kin ga zamanin yanzu zaki ga matasan mu sun fi samun matsaloli da mazajen su
su koka matan mazan ma su koka
dogon buri ɗaya na da yema mutanen yanzu
daga kowanne bangare
duka bangare guda biyu saboda ke kin dauki buri kin samu rayuwar ki cewa in ka sai cikin gidanka zaka zauna ka ji dadi kayi me kayi me kayi me kuna gidan ku ba ku komi yayin da shi kuma in kin ka taho an ka iske ba irin mai dauka ba mutum haka nan da ba dole a samu amfani sannan shi kila shi kuma yana gida yana ganin gidan ku kuna da hali zai saran cewa in ya aure ki zai samu kaza ya samu kaza ya samu kaza an taho an kawo ki bai gani ba shi ma sai ya canza to kin ga babu yadda za a yi zama yayi dadi
a gurin lokaci zaki ga matsalolin ma ba ya taso ne tsakanin mata da miji ba da Allah akwai iyayen mijin ko kuma danginsa ko kuma kishiya
ba mu da wannan matsala ba su da iyaye suna da ƴan uwa amma ana mutunta su tsakani da Allah
to me kamata ma'aurata su yi domin samun
shi yaro ya ba babba girman shi kakka shiga harkar rayuwar yaro shi kuma yaro kai ya rena babba eh akwai girmamawa da mutuntawa zama zai yi dadi yanda in ka ji an ce ana samun matsala to dole akwai wani abu dole akwai mai laifi ciki kuma mutum guda bai dai
amma kina mu'amala da mutane ko kuma a ce kin aurar ko kuma na jiki ko kin gani kina ganin irin matsaloli da ake samu cikin gidajen aure wasu irin matsaloli aka fi mata suka fi fuskanta kamar da mai ke ci musu tuwa ƙwarya
wallahi akwai su da yawa mijinta yanzu akwai mazan da ka ketarewa su bar iyalansu gaskiya
amma ketarewa
wasu ketarewa zuwa waje neman wani abu wasu kuma daga gari zuwa kaza daga gari zuwa gari kaza zuwa neman sana'a sai ki ga miji ya bar matar shi hiye da watanni har a dauki shekara ba sako babu waiwayo gida wanda kuma akwai hakokin da Allah ya rataya miki a wuyan shi na matar shi bai kokari ya ga ya sauke su babu yadda za a samu zama na jin dadi da fahimta babu zaman lafiya
to me ya kamata a yi domin magance ire-iren wannan
akwai iyaye su ya kamata su dauki mataki saboda in miji yana da iyaye an ga yayi tahiya yau ya ta yadi wata uku hudu biyar bai dawo ba tana da hakki bisa gare shi ba ci da sha a hakki aure ba akwai hakki na zamantakewa ana iya kiran shi ko bai gama abin da ya kai ba in dai ya dan samu abin da ya samu ya juyo don ta hi bukatar shi kusa gare ta bisa ga abin da zai kawo
jama'a ku yi mana aikin gafara Aisha Ma'azu ce ta yi wannan tattaunawar duk akan batun malaman addini sun ma sun tofa albarkacinsu da farko za mu fara da Pastor Dauda Monday
to ku zaka gabatar mana da kanka
ni ne mai suna Pastor Dauda Monday
to Pastor me ake nufi da zaman aure kuma yaya addinin Krista ya ce masu aure su yi zaman aure
zaman aure kafin ni faɗa wani abu kan zaman aure menene aure karan kanta aure ta zama zumunta ne ko dangantaka tsakanin namiji da mace so zaman aure bisa ga kristanci shine namiji ya rabu da yayinsa su zo su sadu ko kuma yin mainawa ce wanda ta zama matattasa sai su yi zama tare suna zumunci tare suna ganewa juna a tinga zaman aure kenan a yi hakuri da juna mainawa juna da abinda Allah ya kawo sai a ruguma cikin hakuri
da me ya kamata su masu aure su kiyaye a cikin aure da zai sa auren zaman nasu ya zama ingantacce
gaskiya akwai abubuwa da yawa na fari shine trust yarda idan babu yarda tsakanin na namiji da mace to aure ba ta zama cikin salama na biyu in aka zo kamar fannin kudi aure da yawa sun kare akan sha'anin kudi idan namiji in kai aure mai gida ya kamata ne mai gida da mace ta san nawa kake samu kai ma kuma ka san nawa take samu amma idan an dawo an zo ana amma biri ana siri to wannan zai samu wannan sai dan boye kudin da bata kai ko 2000 sai ka shiga cikin latirin kana kirgawa kar matanka ta sani To wannan daga din haka sun cewa ana secrecy haka wannan irin zaman auren ba za ta kai ga ko ina ba sai kuma wani abu kuma shine amana zaka ganka ma na mu kai ka ta waje sai gaje kana harka da wasu mata idan matanka ta san da wannan ko ta gane wannan ga salamin auren ta samu damuwa kenan bisa ga kristanci ya kamata kai ka mainawa matanka kai namiji ka mainawa matanka ita kai ka ci amananta in ka shiga cin amananta ba wanda zai so wannan
wani an waye gari ba maza ne kai ba suke haka ba akwai matan da sai ka ji matan suna korafi cewa matan su ma suna yawo a waje
haka da gaskiya ana samu mata haka da yawa zamani yanzu ta kawo ba da yawa amma in an bi bisa ga littafin sarki mu a ta hannun fannin kristanci bai kamata ke mace ki ci amanan mai gidanki bai kamata kuma mai gida ka ci amanan matarka wasu pressure
me yake haifar da me yake sa mutane yin daga shi namijin da ita mace
yawa abu guda biyu ne a turance akan ce pressure ko kuma pleasure
rawan ido kenan
yawa pleasure rawan ido sai pressure kuma
takura takurawa wannan zai sa mutum
yawa wani domin masalan rayuwa yana neman samu wannan dole kawai ga ya takura a wannan gefe sai shiga wata hanya gan cewa na yi wannan ko na je na kwana da wani namiji a wani zai ban da naira 500 sai rufe asirin nan wani kuma yana nan kamar rawan ido kana gani ko wannan matan daban da wata mata da taka matan yauwa duka matan dai duka daya ne mazan ma haka duka daya ne to amma kawai rawan ido ka ganta ta fita tsitsir ta samu wani na gyara ta anan ta samu ta sa sutura mai kyau kana ganin cewa taka ba mai kyau bane to amma dukkan su daya ne abu biyu din nan ne rawan ido da kuma takura shin na jawo wannan
to bada amana da kuma yada akwai wani abu da ya kamata ma'aurata su kiyaye domin zaman aure ya yi
ta kamar da na faɗa fari shine ainihin menene foundation ginshikin aure tana da muhimmanci idan dama in ginshikin tana na bisa ga in akwai rudani daga foundation din to ba za ta tsaya ba idan mutum ya yi niyya yana shirin aure ginshikin tana da muhimmanci sosai a yi foundation cikin gaskiya
akwai wani lokaci sai kaga mata suna kuka cewa maza suna samun kuɗi ai maganar wannan sai kaji namiji yana samu 10,000 a wata amma sai kaji shi baya kawo 5,000 ma gidan matar ta yi ta wahala ta yaya za a yi magance irin waɗannan kuma wasu irin matsaloli irin hakan yake haifarwa
to idan kin ga ibada murike ibada da gaskiya don kin ga duk wannan matsalan rashin ibada kana zuwan church kana karanci littafi karka ba end din kenan kai rayuwanka ka doke ko verse na littafi guda daya kai practical rayuwa da shi shine addini so the issue is that in za kafin kai aure mukan counseling
masu neman aure
yawa masu neman yin aure cewa ga abinda littafi ta faɗa da kai da matarka ku mainawa juna ku zama daya duk abinda ka san ba za ka yi wa hannunka ba wannan hannun karkawa mata tunda ka san ita ku da ita kun zama daya ne za kana da dan naira 5 kana suka aika wa iyayenka naira 3 sai kuma sai ka kai shi in secrecy baka so ta sani Allah bai yarda da wannan ba yarda abinda Allah ke so namiji da mace su yi shi ne kamar mu bisa ga addini in ka san kuka samu naira 5,500 ku kawo shi table tare ku iji ya zama 10 sai ku yarda cewa naira 2 zamu share na shi tsakanin iyayena da iyayenki naira 3 ya zama school fees na yara naira 1 ya zama partner house rent naira 1 ya zama haka so sauran ragon naira 3 ne mu ija banki kin gan yanzu matan ba za ta same ni namiji ta ce ina da bukatun siya zani 5,000 ta san iyaka abin da muke da shi naira 3 to shi yasa wasu problems na yanzu da ke tasowa mu a cikin ecclesia mu kenan bata san ko nawa kana samu baka san ko nawa tana samu shikenan wannan zai kawo problem da ya fi karfi abin da kuna da shi
to ta yaya za a iya shawo kan irin waɗannan matsaloli na rayuwa
yawa kamar yadda na fara faɗa mu kama fastoci zamu koma mu yi koyarwa membobin mu koma a duba ibada menene manuwa na aure ta faɗa manuwa na aure ita ce littafi duk abin da kana so ka sani game da rayuwar aure tana cikin littafi ka siya mota baka san kanta ba an baka manuwa baka bi kan manuwan nan to zaka jewa mota shi yasa ana samu wahala cikin gidan aure ya koma ga Allah koma binciki littafi mu zauna mu bi ta daidai littafi inda kin san yaro zai trust iyayensa in ka karanta littafi ta ce kai haka ka bi amma in ka fa kana so ka nuna wani sani wani ma zai ce na karanci wani su littattafai wanda wani sun rubuta sun kai 35 idan an fara yawan aure in taka problem challenge zai zo ba zai fito daidai yanda wacin ya fito ba
sosai
mu maina wa Allah da kenan biyu mu yi addu'a ba abin da tafi karfin addu'a mu kai kanmu ga Allah aka ce idan motar ta lallace ba a nema manufacturer ana nema makaniki makanikin aure shine Allah in da mu an riga an kuskure koma wajen Allah ce to ga yanda muka yi ga yanda muka bijire ka taimaka mana sai na uku shine samu wayan suka mako wanda suna zama auren da ka ga wannan auren su fa tana da kyau fi da shawara daga wajen su ga musallin mu ga wannan ya zamu yi sai a sharing tare wanda zai ce to ka fa in haka yi haka za a samu salama in haka yi haka wannan zai gyara
Allah gaida Pastor Dauda Monday da kuma Aisha Mu'azu da wannan tattaunawar shi kuma Malam Aminu Dabo ga abin da yake cewa duk akan wannan batun
Assalamu alaikum Malam ko zaka gabatar mana da kanka
Bismillahir Rahmanir Rahim sunana Aminu Dabo madaka
ya ya kamata zaman aure ya kasance tsakanin ma'aurata a addinance
to alhamdulillah musulunci ya yi kyakkyawan tsari na zaman aure da su amin tsarin da musulunci ya tsare ne daga Allah Allah ya tsara din ba kuma wanda ya kai Allah ta dan ka duba a ayoyi daban-daban musamman dan ka dauki aya ɗaya ta ko tura da cikin surori da suke magana a kan haka nan da surori nan da ayoyi wanda suke magana Allah da ya tashi halitta na mutane da ya halicce su musulmi dabbobi ma musulmi tsuntsaye ma musulmi hatta a cikin alkurani Allah yana cewa min kulli samarat alaka nazzati mai ƴaƴan itatuwa su karan kan kowane ƴaƴan itatuwa ma musulmi daga nan ne ma an kan lura da kyau hatta turawa da su samu ne da sauran abubuwa na wayoyi ma na hada hadan mota da cikin da sauran su da akwai negative da positive yake nuna wa mace da shi ga ga wannan tsarin duka da Allah aka faɓa idan kuma ka koma cikin surah sura ta 30 aya ta 20 nan san san maganan zaman aure yake wanda babu wani wanda ya tsara kaman haka in ba Allah Allah da baraka ta'ala a wannan sura Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim min ayati an khalaqa lakum azwaja min anfusikum وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ينسى من آياته لكن آيات الله يدعى جان يفتو دكتورة تعالى تجزى تصورا آلي ودبائر آلي كما تعالى إن يا حال يا مكمات آيات لكن أغوني فأنجين سبقين يعلم في أعد لكن فنقوم لتسكن من فنحدث لتسكن إليه kaga magana saboda kusanin da kuwa ku mazaje da mata yana da kusanin kuwa sanin kunci han sanin hutu sanin nishadi sanin wadawa da walwala duk wannan kalma da take kaga zama aure tsakanin mace
to mana an waye gari zamantakewa tsakanin mata da miji kamar baya dadi kamar yadda ya kamata
na'am
sai kaga kowa yana yin abin da yake so wannan na bata wa wannan babu amana tsakani ita mata bata biyayya wa mijinta to iyaya aka shimfiɗa mana addinance zamantakewa da ta'awuri
yau ba kin ga wannan aya da na karanta Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah to a wannan sura ko ta ce sura ta aya yace bayan da mata yayin da suke sanin sai sai tsakanin miji da mata ko ya mutu da biyu mai shine cikin shi cikin zaman aure mawadda wa rahma mawadda kauna soyayya rahma jin kai da tausayi a farkon aure lokacin da mutum ya gama da zai aura mace ta duwa ce ko gazawa akan mawadda soyayyan nan da kasa ana nan za ta tuba in ta tuba nan ba a ce yadda ita ba an tashi daga matakin mawadda kauna da soyayya domin yanzu ta tsufa jiki ya taushi fada ya taushi furfura ta zo ido ya fara lokewa da sauran da sauran amma duk da haka sai kuma wato rahama ya tafi tausayi ya rike ta bisa ga tausayi idan wata soyayya ta kusa ta tausayi kuma zai kama saboda lokacin da ta rasa iyayen ta ta rasa miyin ta rasa kanin shi ne ko shi ne ban shi ne ta kai shi ne miji kaga zai iya tausayi ko abin da yake faruwa muddin ba da tsarin aure a irin wannan din ba aka dauki aure a matsayin kawai jari ita za ta dubi mutum ne ita wanda za ta auren ta aure shi kawai a matsayin kawai barin aure wannan saboda yana da kaza da kaza in ya mutu in gaje shi nan da ba za a sani shi za ki gana ki samu saboda shi kuma idan ya aure sai kowa a kasa saboda ainihin wato kowa ya ga da iya daurin dan kwali ko suna da kalmomi mai tsini ko da iya a wajen jiduka ko da iya rawa ko da iya wani dress akan wani ya aure to nan gaba tunda ba gina a dukkan saboda ka babban abin da ke matsala tsakanin ma'aurata shine ba a gina auren galibi kan ibada ce
to me ake bukata daga shi bangaren namiji ita ma mace me ake bukata ta yi daga nata bangaren domin a samu zama mai albarka
abin da ake bukata daga bangaren namiji shine ya san menene aure da manufan da zai yi ko samun gurare saboda ka farko in zai yi wannan auren niyyarsa ta zama zai auren nan a matsayin ibada zai auren nan a matsayin ya sami gurare dan haka in ya tashi ya nemo mata ya nema ƴaƴan da kowa ta gari to in ya aura da wannan niyyar ya kuma nemo mata mai wannan niyyar wanda ta san haka shi ya san addini ita ta san addini za su bin auren addini ke da ba amma in an koce mu wannan shi ne za a samu matsala ko ta bangaren mijin ko ta bangaren ma idan kawai shi sha'awa ne kawai ya ji tsaya wuri to sha'awar na gushewa faɗa za a bi
mana
za a ga mace ta auri mutum kuma a ƙarshe ta kashe shi kuma a nan Abuja ba ni wannan ba mace ta samu ta kashe miji kaga wannan tun farko ka san wannan auren ba a kan yadda musulunci ya tsara aka gudanar da shi don ba ku yadda za a yi mijin da ke fatan ya zama miji a duniya ko miji da aljanna kuma ta samu ta saboda ka zaga mafi yawan matsalolin su ya kuma kuma da yana tasowa ne da tsoye kun za ku auren ba ku auren mutum saboda addini ta ma kukan yanke mishi wannan baran aure shi na san daga nan zuwa shekara 20 zai yi a tunanin ku kun kuma kaman ba za ku yi saboda haka zan ga gidan shi na abu na mai kama zan ga gidan shi na abu ko zan ga gidan shi na ingila na london na waye na dubai na to in bai mutu a shekara 20 ɗin ba to duk abin da za a yi ma ya mutu dole kaga wannan bala'i ne ya kawo sa rashin jin auren to da kuma matsalar kenan kai daga cikin hanyar ke kawo ta
mana ina batun tausayi ya shigo a cikin auren tun ma tukuna kawo ma a sai lokacin da ita mace za ta tsufa da kuma kyautatawa wanda ya kamata ita na macen ta yi ta ina da ita mai da me ya kamata ta yi da za a misalta su a matsayin kyautatawa sai kuma biyayya me ya haƙoƙi da ya kamata a kiyaye su a zamantakewa na aure
to wannan bangaren haƙoƙi da shi ne kashin bayan zama auren farko ne miji shi ne gaba kuma shi ne mai fada kuma nan kuma zai bayar ne abin da bai saba ba saboda haka ita da su don a mutu ita tana karkashin su dole ne ya hana ta dole ya sa ta matuƙar sawan saman Allah ba ko hanawan ba saba sun ji abin da shi ne dole ya ce da ita da hana ko da ko zai ita kuma ko mutu bologna ya ni kowa kuɗi a shi ko ba ya ko ne sai su bi ba to haƙƙin ce da ita yana kan sai in ta ga dama ta ce kai zai ga haka ta ɗauki dan miji bai yi wannan ba ya yi abin da ya koya mata a jini ya ce da ita su ba da ita su sama mata wani zama jini na kan ita kuma ce masa da zai yi umarnin sa ya ce su ta masa da fara ainihin ta su mu ilaha Allah zai sami ni kuwa an fata mace da a waje idan ya zo ta goge wannan ɓacin ran ta mai da shi farin ciki yana cikin damuwa ta daidai masa kewa saboda haka akwai haƙoƙi na ma'aurata wannan layin miji yana da haƙoƙi wajen guda 14 wadda matar za ta kuma tana da guda 8 wadda su gina ko ya guri da kuce a wai an ba ku an ba jiya da azumi dole sannan kuma akwai hudu wadda suka yi tarayya da shi da ita duk zasu
malam ku zaka dan mana tsokaci akan wannan a takaice
kin ga ta bi umarnin sa sai mata biyayya kar ta fita zuwa ko ina sai duk umarnin sa kar ta bari kowa ya shigo gidansu sai da dan izinin sa ta ɗebe masa cewa idan juyin zamani ya kama shi ɗebe masa cewa idan wata matsala ta zama ita ce wato wajen da zai sami natsuwa a duk lokacin da bakin ciki ya fesa da sauransu da sauransu ce ta ciyar da ita ya mata wannan duk suna cikin wannan ko ita kuma dole ta duk umarninsa kuma da ita da shi din a bangaren addu'a ko cikin haƙoƙin ta zama mai tsafta ta tsaftace kanta ta tsaftace ƴaƴanta ta tsaftace gidan ta tsaftace abincin ta tsaftace tufafin da nata da nashi ta tsaftace komai abin da zai faranta
sauraro ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji dadin shi kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi sai kuma gobe talata war haka idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madaddan Amina Buhari Auna da tsaya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu Al Sanchez muke cewa ku huta lafiya.